Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari Auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 11 ga watan Mayu shekara 2019. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfi Lahashin Gumel. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya bayar wa jami'an Amurka umarni su fara ƙara haraji akan dukkan sauran kayayyakin da ake shigar da su daga kasar China, da kiyasin kuɗin kayan ya kai dala biliyan 300, a cewar jami'in cinikayya Amurka. Jami'in cinikayya Amurka Robert Lighthizer ya yi wannan sanarwa ne jiya Juma'a bayan da Amurka ta ƙara haraji daga kashi 10% zuwa kashi 20% akan wasu kayan da China take shigar da su Amurka na dala biliyan 200. Wannan lamari dai na zuwa ne bayan da Amurka da China suka kawo ƙarshen tattaunawarsu ba tare da cimma wata yarjejeniya ba. Jiya Juma'a, sakataren ma'aikatar kuɗi a Amurka Stephen Mnuchin da jami'in cinikayya Robert Lighthizer suka gana da jami'an ƙasar China da mataimakin Premier Liu He ya jagoranta. Bayan ganawar ne, cikin gaggawa Mnuchin ya yi magana da manema labarai, yana mai cewa ana samun ci gaba a tattaunawar. Bayan kammala tattaunawar, shugaban Amurka Donald Trump ya kafi a wani sako ta kafar Twitter da ke cewa dangantaka tsakaninsa da shugaban ƙasar China Xi Jinping tana nan da ƙarfinta, kuma za a ci gaba da tattaunawar, amma Amurka ta ƙara haraji akan kayan China wanda za a iya ko ba za a iya janyewa ba nan gaba. Dakarun Amurka na ƙara shiri a gabas ta tsakiya domin tunkarar barazanar da take fuskanta daga ƙasar Iran. Jiya Juma'a aka sanar da ɗaukar na'urar harbin, wato harbin makamai masu linzami da kuma gagarumin jirgin yakin Amurka da ake kira USS Arlington, wanda Amurka ke amfani da shi wajen kai hare-hare. Wannan lamari dai na zuwa ne kwana guda bayan da babban jirgin yakin USS Abraham Lincoln da ke ɗaukar jigajigan jiragen yakin ƙira B-52 suka isa yankin gabas da tsakiya don shiryawa fargabar da ake da ita na watakila Iran na shirin kai mummunan farmaki akan wasu kadarorin Amurka da ke yankin. A cewar mai riƙon ƙwarya kujerar sakataren tsaron Amurka Pat Shanahan jiya Juma'a, yana da muhimmanci Iran ta fahimci cewa kai hari akan Amurka ko kawayenta za ta fuskanci martanin da ya kamace ta. Ya ƙara da cewa muna gabas da tsakiya domin yakar ta'addanci da kuma samar da zaman lafiya, amma za mu kare kanmu. Katafarin jirgin USS Arlington zai maye gurbin jirgin USS Fort McHenry don ya bayar da ƙarin kayan aikin da ake bukata a yankin, wanda zai taimaka wajen mayar da martani ga dukkan barazanar da aka fuskanta, a cewar jami'ai. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hare-haren 'yan bindiga da rashin samun bayanai da kuma rashin samun kuɗin da ake bukata na ci gaba da kawo cikas ga shawo kan sake barkewar cutar Ebola a arewa maso gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda hukumar lafiya ta duniya WHO ke gargaɗin cewa lamarin ka iya ƙara ƙazancewa. Rashin zaman lafiya ya haddasa masu yaƙi da cutar Ebola kasa yin aikin da ya kamata da samar da rigakafi. Jiya Juma'a, hukumar WHO ta fitar da rahoton na baya-bayan nan akan barkewar annobar da aka tabbatar tun watan Agustan da ya gabata. Hukumar lafiya ta gargaɗin cewa ba tare da ɗaukan ƙungiyoyin da ke faɗa da juna sun amince da dakatar da kaiwa juna hari ba, to ba lalle bane a iya shawo kan annobar a lardin arewacin Kivu da Ituri ba. Kwayar cutar za ta iya yaduwa zuwa sauran yankunan kasar da ma yiwuwa tsallaka zuwa makwabtan kasashe irin su Uganda da Rwanda da Sudan ta Kudu, a cewar hukumar lafiya. Wasu hare-haren yakin, wato jiragen yakin Amurka ta sama a Somalia ya kashe mayakan kungiyar IS guda 17 cikin wannan makon, a cewar rundunar sojojin Amurka. rundunar dakarun sojojin Amurka a Afirka da ake kira AFRICOM a takeice ta ce har-hara akan kungiyar ƴan ta'adda a cikin duwatsun Golis an kashe wasu da ake zargin ƴan ta'addan ne su 13 ranar 8 ga watan Mayu haka kuma harin da aka kai wa shigarin ranar a yankin an sake kashe wasu hudu sanarwar da rundunar AFRICOM ta ce yanzu haka an bincika babu wani farar hula da aka jiwa ciwo ko aka kashe sakamakon har-haran Sojojin Amurka sun ƙara kaimin har-haran da suke kaiwa ta sama a Somalia tun lokacin da shugaban ƙasa Donald Trump ya hau mulki tana mai cewa ta kashe ƴan ta'adda sama da 800 a cikin shekaru biyu. To da ƙarshe yayin da faɗa kan neman iko a birnin Libya ya shiga mako na shida, kwamitin tsaron mutanen duniya ya nemi dukkan ɓangaren da ke faɗa da juna da su dakata su kuma shiga tattaunawar neman zaman lafiya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin mu na a bari ya huce.
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani
Asuba da fata an tashi lafiya.
Lafiya kalau.
Ya ya ibada.
Alhamdulillah mun gode ma Allah.
Yo an aka kai an yi shi da ko?
Eh kware
goma na marmari.
Goma na marmari. Sai dai akwai wanda da ji tana cewa ita fa anya za a yi goma na marmari a bana?
Eh me yasa?
Saboda ta ji abun
Tika fa fara ta na kasa. Ai a bana dai ne na ga da karfin ka kake shigowa ko dan kana aikin yamma ne lokacin da kake ci goma kana kirga ƴan mintoci a sharuwa ina gani da karfin ka kake zuwa.
Eh to sai aikin yamman kuma ya ce maka kware da gaske gaskiya.
Ba kamar wanda ka da ta ce ba da ganga da
ke. Ya mu je wa din da malam.
Ba ka ne wadan su sai asali. Shiwa Allah ba da lada ibada na sa gaba lafiya.
Amin summa amin.
To a gurguje ka bare da buka saba bari mu bude wannan babin da waɗannan gaishe-gaishe da suke hannuwanmu. Da farko akwai gaisuwar Abdulmutalib Mande wanda yace dan Allah sashen Hausa ku isa bin da sakon gaisuwa ta zuwa ga abokaina waɗanda suka hada da Adamu Muhammad mai nasara, Umar Lawal dan Fulani, Abubakar Salisu Gozaki da Umar Abdullah Gambaki da Musa Maina Kadiru Bukar, sai kuma kaka Alhaji Bukar Gusama da Ismail Alkasin Gokas Garki, Umar na Mairo Makera da Yusuf Shindi Naija da Comrade Ahmed Shuaibu Ashaka, sai kuma Iliyasu Hussein journalist yana kuma gaida Abdulrazak Mohammed Fataskum da Mohammed Salih Fataskum da Tahir M. Tahir da Haruna Salisu Dan Fulani da Anas Muhammad Warawara.
Ko warawara yake so ya ce?
Warawara ko warawara ne uhu dai gashi nan dai to da fatan mun faɗe shi daidai da Nura Muhammad mai Apple da DC Washington Movie, ban san ko wannan Washington DC na nan Amurka ne yake cewa ba dai ya dace DC ko Washington ne dai uhu da Muhammad Bako Jack Kuri da Ibrahim SD Kusa Zaria da Sani Shehu Yunusari da Kanuri Sani Yunusari da Adamu Habu Umar Nyanga daga ƙarshe na kuma gaida Lawal Zazzau da fatan an tashi lafiya.
To ni kuma ina da jerin sunaye masu yawan gaske wanda suka fito wato daga Yusuf Yushau Faki Ishun Dila yace salam masu gabatar da shirin a bare huce dan Allah ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga da farko Yusuf dan gidan Shaibu mai Bulawus kenan kofar Gabas Faki da Yusuf dan gidan Ali Gambo Kahuruka wato Faki da Yusuf Idrisu Kahuruka Faki da kuma Yusuf Idris kofar Kudu Faki da Yusuf Muallif kofar Gabas Faki da Yusuf Dinka mai aski a kofar Gabas Faki da Yusuf Mabu Faki mai saida magarin dabbobi a kwadan Dangura, sai kuma Yusuf Tashi gidan Fulani Faki da Yusuf na Madina Titi Faki da Yusuf Rago Titi Faki da Yusuf Reza Titi Faki da kuma Yusuf Ubale kofar Gabas Faki da Yusuf Sadi Faki da ke zaune Amina, sai kuma Yusuf Dan Magaru gidan Limi kwanar Dangura da kuma Yusuf mai wanki da guga Daurawa Faki da Yusuf Mai Gini Yalwan Faki, da Yusuf Heluwa Dandumi, da kuma Yusuf Fofana Lantsa, da Yusuf Buhari dan shugaban kasa. Sai kuma Yusuf Bala na yaya DW Hausa, da kuma Yusuf Ibrahim yaka sai BBC Hausa, da kuma Yusuf Ibrahim Jagaba DW Hausa, da kuma Yusuf Muhammad Gagarawa, da Yusuf Baban Gaji Baban Gaji, da Yusuf Shaibu Gamawa, da Yusuf Mai Leda Gololo, da Oga Yusuf Gaje wato garejin Oloje, da kuma Yusuf dan kwalba gareji Oloje, yace da fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya. Mai gaisuwa Yusuf Yushau Faki Izumila, ko dai baban su kai ne, wato sun fito daga gida daya
baki ya kace ni, so duk mai suna Yusuf a Najeriya, Niger, Kamaru, Ghana, dukkan fadin Amurka, Afirka,
duniya
baki daya. Salamu alaikum
Yusuf Awa Gas.
Yusuf Awa Gas na fata an tashi lafiya. Gaisuwa ta musamman ga Yusuf Awa da fata an tashi lafiya. To ai bari kuma in je wannan jerin suna da ke haduna da ya fito daga hannun Iro Modake Kekura. Allah ya sa na faɗi wannan sunan, Malam Ibrahim Iro Modake Kekura, karamar hukumar Awe jihar Nasarawa Najeriya, ya ce salamu sashen Hausa na murya Amurka. Dan Allah ku mika sakon dimbin gaisuwa ta zuwa ga mai girma Sarkin Kekura Alhaji Salihu Magaji, Allah ya ja zamanin mai girma, da marafan Kekura, da Mati Musa shugaban yace Allah na Awe, da dan Asabe likitan shanu Awe, da Malam Nasiru Bature, da Abdulkadir Aliyu Mina, da Babayi Gambo da Magaram, da Musa Hadarin Azba da Magaram, sai kuma Shehu Bashir Fulani da Sale Abdulkadir Nasarawa, sai Ayuba Sarkin Hakuri Lafiya da Bashir Tela Lafiya, da kuma Baffa Haruna Bazuga, sai Bala Yaro Mada, yana kuma gaida Jeti Lokji Kanduna da Salisu Haruna dan Fulanin Kwara, yace da daukacin kaga ki da bafullata ne yake da daukashin
daukashin
to da daukashin masu sauraron filin a bari ya huce sashen Hausa da ma'aikatan VOA Hausa da na da da na yanzu.
Wannan gaisuwa ce zuwa ga ainihin masu gabatar da shirin a bari ya huce daga wato Kabiru Janye Kware a Najeriya.
To sai kuma daga karshe, to a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa muna amsa gaisuwa, kuma mu ma muna da fatan alheri ga gaishe ka. To daga karshe sai wannan takarda da ta fito daga hannun mai nasara Nasara Hotuwa, yace salam sashen Hausa na murya Amurka, dan Allah ku mika mun gaisuwa ta zuwa ga mai girma gwamnatin jihar Katsina Aminu Dalla Masari, da Alhaji Musa Adamu Hotuwa, da Hamza Suleiman Faskari Wamban Faskari, da kuma Honorable Salisu Gambo Modibo Dandini, da fatan suna cikin koshin lafiya. To mu ma muna musu fatan alheri da fatan duka da su da duka masu saurare an tashi lafiya
insha Allah.
Yeah.
samun labarin dama aka ce wadansu da sun hango wurin dumama abinci sai su hausa ji.
Sai su hausa ji.
To kana buɗe bakin farko sai na ji ka kana ba su zargin labarin wani wai wai kaga an baje abinci ko ina tebur ya cika daga abinci kawai sai ka ce wai ka ci ka koshi ka ci ka koshi ka tashi sai ka ce wai.
Shi wannan labarin an yi ne ba wai so ba san ji ba ne. Kin san ji ba na san ji.
Ai jin daɗin abinci ke kawo labari ko.
Kin san ji ba na san ji sai jin ba da labari.
Ya baka tuna da labarin nan ba tuntuni sai da ka ga tebur ya cika da abinci
wato shi wannan kin sani irin da in za a dangi za a yi buɗan baki a samu dan kosai kamar da uku a samu dan koko nan kare a samu tuwon dawa
a talauce
kenan shine ina ga Allah sai aka mana gayyata babbar gida muka je abun nan tsayen siyasa za su shirya buɗan baki
iri
wato an zuba abinci ne burjik ga ko duk abin da kake da bukata kana samu wanda ya saba da kosai da dan koko ya kare samu to ya zo gashi ga naman kazan nan ga wato kayan marmari da abubuwa da daban-daban sanan menene duk an shirya wato shi wannan da yazo ya zauna ya miƙe kafafunsa aka zuba abinci ya ci abinci zuwa can sai fashe da kuka ce subhanallahi ana ji abinci ana jin dadi ana murna sai ka fashe da kuka ce lafiya ce girgiza kai wai ya dauko koshi ne kuma abincin nan ba abincin abanshi bane koshi ne dauko shi ya sa shi kuka saboda in ya bar nan samu wannan kuma shi Allah
ya ba sai ya shiga gaba ya ci tusawa ya taba nan ya jin a sai akwai sauran
dan ai ya kai karshe ne
ya kai ba sai ya bato kuma ba dama dan zuba mishi a kwano a ce ya tafi da shi tunda an ga abin ya sa shi kuka
karshe haka aka bai ai
to kana bada wannan labarin sai na tira gasa makonni biyu zuwa uku da suka wuce aka bada labarin wani dan yaro dan shekaru 5 a Michigan da kakashi yana wurin kakashi ta kwanta bacci shi kuma da rana ko yunwa ce ta kama shi ko kuma kwadayin McDonald's wannan wurin cin abincin da ake yawan zuwa sai ya dauki wata waya akwai wata waya a gida ba a amfani da ita to sai dai ka san galibin wayoyin nan ko an kashe waya an tsara su a yadda in ka shiga matsi zaka iya kiran taimako wanda ake kira lambobin da na 911 ko suna kashe to duk da yake wannan waya ba a aiki da ita amma wannan lambobin suna nan suna aiki to yaro kawai da ya dauki waya yana wasa kawai sai matso lambar nan ta 911 ta amsa sai ji can an ansa mai ansa wannan kira na gaggawa ta amsa ta tambaye shi tace menene kake so sai yace mata wai can you bring me McDonald's
wai abin da yake ne muke ni kira na wawa
can you bring me McDonald's
dan abinci da na
McDonald's to sunan ba sa wasa da irin dai haka duk da yake dai ba abin da ya kamata yi ba sai suka ga tunda karamin yaro ake jin kuma na'urar nan tana iya nuna musu nan da nan a cikin hoto za su ga ina ne daidai inda aka yi
wannan kira
aha to sai nan da nan sai aka kira dan sandan da yake kusa daga wurin aka ce mishi ya je gida kaza ya je ya binciko ya tabbatar da lafiyar yaron to aka ce ga abin da ya kira ne wai yana so a kai mishi wannan abincin na madona so shi wannan dan sanda kafin ya tafi ya isa wurin sai duk ta hanyar kan hanya ya je wurin McDonald's ne ya sayo abinci ya riko ma yaron ya to shi ya je ainihi
wato duk da dai bai daidai ba
yawa kuma shi ya je domin ya tabbatar da cewa wannan yaro yana cikin koshin lafiya yana lafiyar shi dai
ba wani
matsala a gidan nan kamar yadda doka ta ayyana sai ya so mishi McDonald's so ko da ya kwankwasa baba shi ta riga ta tashi kafin lokacin da dan sandan ya iso da aka kwankwasa kakashin na ta bude kofa daga dan sanda yana biye da dai ji kwankwasa kofa kamar ya san abin da yake na sai biyo bayan kakar yana kwankwasawa yana dan lekowa bakin kofa sai nan da yace wai ka tafi goyewa sai baba ya fara kuka yana goyewa yana kallon kakar
yana koran dan sandan
sai yana tsoron kar kakashi ranta ya baci dan bata san ma ya kira
wannan lambar ba
sai shikenan sai dan sanda ya fashe da dariya ya mika mishi takarda abincin da ya so mishi yace to a ci abinci lafiya sai ya kalli abinci ya kalli kakar ya kalli abinci ya kalli kakar sai kaka ta bushe da dage ta sai karba sai ke nan sai zama abin labari ko ina a cikin
ko ina
da ana ta gayyata ce
kisan kasar da su abin da ya shafi yaro
Driving without a seatbelt is dangerous, and I don't want to go to jail. Gidan yari abin da za a ji a kulle ba ban ne ko kakan ne ko kuma
cikin shekara hudu ka yaran kasar da malam sai sa kake kike gaji ba a wasa da su
ai fa suna da wayar su kware tantan wato shi yana ganin hukuma ya san abin da yake da laifi ya san in akwai kowanne laifi ka san nan kasar kamar yadda yake fada kowanne laifi kai akwai hukunci akwai hukunci shi dan sanda dai zai baka dai ah yes ma ah yes sa ko me kai yana ce maka yasa yana maka yasa yana baka tikiti kana kuma duk abin da kai in ka ketare doka
akwai dariya
da wasa da dariya
ya shirya ma batakiya
haka lokaci ya fara ta kai mu da hannu sabili da aka tilas mu jafirki da yanzu a madadin
baba ya ko makeri
alheri yake mana fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri masu azumi kuma Allah ya sa a cikin
muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can anjima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
La meilleure musique et les dernières nouvelles.